Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Talol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kodin yushi a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsi. Ranar yau Laraba 18 ga watan Nisamba shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta da maida dukkan waɗanda suka kauracewa mahallansu ko suke gudun hijira a wasu wurare zuwa yankunan su na asali. Sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfi Hashim Gumel. Har ila yau kuma muna tafe da sharhin wasu jaridun Kamaru sai sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Da yammaci na yau Laraba ne ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'ar tsige shugaba Donald Trump, lamarin da ka iya kai shi ga zaman shugaba Amurka na uku a tarihi da aka tsige shi, da kuma yiwuwar fuskantar raba shi daga shugabancin ƙasar. Kafin zaben a majalisar wakilai, Trump ya fitar da wasu jerin sakonnin Twitter yana cecekar binciken tsige shi, kana ya ƙara jaddada kare kansa cewa bai aikata wani laifi ba. Ya kuma aike da wata wasiƙa mai shafi 6 zuwa ga kakakin majalisa Nancy Pelosi, yana mai cewa 'yan Democrat su ne suka aikata laifuka da ke kunshe a cikin dokar tsigewa amma ba Trump ba. Ya ce ku ne kuke katsalandan a zaɓukan Amurka, ku ne kuke cin mutuncin demokradiyyar Amurka, ku ne kuka yi karan tsaye a harkokin shari'a. Ya ƙara da cewa ku ne kuka jefa ƙasar mu cikin bakin ciki da damuwa saboda son zuciyar ku da yawan siyasa da kuma bin aƙidan siyasanci, inda inji Trump din a wani rubutunsa. Ita ma Nancy Pelosi ta aike da wata wasiƙa ga 'yan Democrat a majalisar wakilan cewa wajen kada ƙuri'ar amincewa da dokar tsigewar za su yi amfani da wata dama mai nauyi da dokar ƙasar ta ba su na aiwatar da hukunci. Ta ce abin takaici ne yadda gaskiya ta bayyana cewa shugaban ƙasar ya yi amfani da ikonsa ta hanyar da bai dace ba saboda biyan buƙatun siyasarsa, kana ya yi karan tsaye ga harkokin majalisar dokoki, yana nufin ya fi ƙarfin doka kuma ya fi ƙarfin Amurkawa. A cewar wasiƙar da Pelosi ta rubuta, ta ce a Amurka babu wani mahaluki da fi ƙarfin doka. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu akan wata doka a wannan mako da ke kara wato tara kenan da hukunci akan masu kiran kansu ma'aikatan kafafen yaɗa labaran ƙasashen waje a matsayin wani ɓangare na dokoki masu yawa da Rasha ta fitar da ke auna kafafen yaɗa labarai na ƙasashen wajen da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane da take ɗaukar su a matsayin abokan gaba. Matakin na baya yana ƙarfafa dokar da ta tabbatar da ita a farkon wannan wata da ba ta tsaya akan kafafen yaɗa labarai na ƙasashen wajen kaɗai ba, amma har da ɗaiɗaikun mutane, lamarin da ke zama sabuwar hanyar auna 'yan jarida da masu gudanar da shiri a shafukan sada zumunta da masu amfani da yanar gizo. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi Allah wadai da wannan waɗannan dokokin, suna ganin wani makami ne da gwamnati ke amfani da shi na hana faɗar albarkacin baki, amma kuma 'yan gamukashi mun Rasha suna ganin wannan hanya ce ta kare mutuncin ƙasar da abin da suka kira yawan tsoma baki na ƙasashen waje. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin Amurka a jiya ranar Litinin ta ki sauraron batun baiwa biranen kasar daban daukar masu kwana waje a matsayin masu aikata laifi. Kotun ta goyi bayan hukuncin da kotun daukaka kara Amurka ta yanke, wato kotu ta tara kenan a San Francisco, cewa wato kananan hukumomi na biranin da suka hada da Bas da Idaho ba su iya daukar mutane da ba su da wurin zama suna kwana a waje a matsayin waɗanda suka aikata laifi. Hukuncin kotun da ya shafi wasu jihohi yammacin kasar Amurka ciki har da California da take da matsalar tsadan gidaje lamarin da ya sanadiyar samun mutane da ba su da wurin kwana. Wasu manyan birane su ma sun yi kokarin haramta kwana a waje a karkashin dokoki masu tsauri. Da karshen shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban ƴan tawayen kasar Riek Machar sun amince da kafa gwamnatin hadaka ta wucin gadi kafin wa'adin Fabrairu. Koda kuwa ba su kammala warware matsalolin tsakaninsu ba. Shugabannin biyu sun sanya hannu akan wata yarjejeniya na zaman lafiya a cikin Satumbar shekarar 2018.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Plateau da ke arewacin Najeriya ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta don maida dukkan waɗanda suka ƙaurace wa muhallansu ko kuma suke gudun hijira zuwa yankunansu na asali. Kwamishinan ayyuka na musamman a jihar ya ce gwamnan jihar ya ba da umarnin maida 'yan gudun hijirar. Wakiliyar muryar Amurka daga Jos Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta kammala dukkan shirye-shirye don maida 'yan gudun hijira zuwa matsugunansu na asali. Kwamishinan ayyuka ta musamman a jihar Plateau Irmiya Wer ya bayyana hakan wanda a cewarsa umarni ne daga gwamnan jihar Simon Lalong. Tun dai da jihar Plateau ta tsinci kanta a rikici daga shekara ta 2001, al'ummomi a yankuna da dama ke gudun hijira suke kuma rayuwa a cikin kunci a sansanoni daban-daban a fadin jihar. Kan haka ne gwamnatin jihar Plateau ta kuduri aniyar maida 'yan gudun hijirar zuwa yankunansu na ainihi.
We are supposed to ensure that you return to your homes before Christmas. We are not going to force anybody.
Kwamishinan ayyuka ta musamman kenan a jihar Plateau Irmiya Wer ke cewa ya kamata mu tabbatar da cewa dukkaninku kun koma gidajenku amma ba za mu tilasta muku ba. Karamar hukumar Barikin Ladi na kan gaba wajen yawan waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu saboda rikicin. Shugaban karamar hukumar Barikin Ladi Barista Ezekiel Mandiau yace sun yi zama sun kuma tattauna da masu ruwa da tsaki kuma sun amince su koma mahallan nasu.
Tambayar da muke ta yi ko ina shine wa zai ce har ga Allah cewa bayan wannan rikicin shi ya biya wa buri abin da ya sa a zuciya sai mun ga abin ya kawo cin baya kuma yanzu muna kuka kullun cewa yara matasa suna girma ba aiki ana gyara ana gama makarantu ba aiki to in ba mun zaman lafiyan domin Allah ya turo mutane su zo su ga irin albarkar da yake kasan su zo da hanyoyi na kamfanoni da yara za su samu aiki ba to kaga ma abin zai dada lalacewa ko da ma me yayi damin tunanin mutum da ya kawo ga haka din tunda yanzu muna cewa kanmu ba mu gariban abin ba. Mun gane cewa za mu gyara tunda mutanen da kansu sun ce muna shirye mu gyara sai mu karfafa wannan gyaran domin a samu zaman lafiya a samu cin gaba.
Shima shugaban karamar hukumar Riyam Martin Golson yace gwamnati ta dauki matakan tsaro don tabbatar da kowa ya zauna lafiya.
Yau din ma ƴan tsaron sun riga sun fara zaga su duba su ga yanda gojajen suke gobe da wayansu za su fara koma duk haka ƴan tsaron su ma za su koma su zauna tare da su suna nan tare da su sai mun ga da cewa komai ta lafa. Mun yi abun da ake kira local security architecture. Magana zamu kara karfin gwiwa ma mutane su akwai mutane yan vigilante na wayannan community za a yi tare da su wanda su jama'an tsaron su police da sojoji sun yadda da cewa za su musu irin training da ya kamata wanda zai taimaka musu su ga yanda za su yi su kara zaman lafiya gwajin.
Babban abin da mutane za su sani akwai kabilu waɗanda suka bar wurin nan kila a ce Biron ko Fulani duka wayannan za su koma gidajen da dama suka bari ne ko kuma yayane abin
daman constitution na Nigeria ya nuna da cewa kowa zai iya zauna duk gun da yake so. So wannan gwajajen in kuka duba yawancin gwajajen nan gwajajen ya da aka yi haka ma a duniya gwajajen akwai mutane daga ko ina Nigeria. So ba inda zamu mu ce zamu madda wayansu ba madda kuni ba. Yawa so ba wannan akan wani yare bane ko kan wani addini ko ba. Wannan gwamnati tana nan ma kowa.
Wasu daga cikin waɗanda ke gudun hijirar sun yi na'am da matakin maida su gidajen nasu.
mu yanzu kokarin mu anan ba mu da nufin rikici anan zaman lafiya muke nema muna murna da kowa muna farin ciki da kowa muna neman zaman lafiya tsakanin mu da yan uwa mu makwabta
so spirit ne kai first mutane su yi su tafi su free ko su je su yanki a gona free without babu tashi hankali
amma ana makaranta to tun da an fara yaki ne shine mu koma zuwa ma ba kudin da za sama su
ya kuke rayuwa duka anan
muna zuwa aiki muna taimaka ma mutane aiki sai su so mana abinci muci gaskiya na son koma zuwa gida domin anan din kuma ana yi ma mutane gori
kimanin kauyuka fiye da 50 ne rikicin ya lalata wadanda yanzu haka kauyukan sun zama kango ta yadda al'umma za su sake fara sabuwar rayuwa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji kafin mu ci gaba ku shakata da wannan
Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 2:12 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara na wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku wannan mako za mu bi sahun batun nan na rashin barin angon layi ko lungu tsakanin gidaje a Jos ta Arewa da hakan ya sanya wasu makwabta biyu suka daina ga maciji da juna na tsawon shekaru 25 ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Hashim Gumel Abdullahi Malami daga yankin Shagaru Kwana a yankin karamar hukumar Jos ta Arewa ya shigo shirin inda ya bayyana mana yadda takaddamar angon layi tsakaninsa da makwabcinsa Iliyasu Sani ya sanya su zuwa kotuna daban-daban da shari'ar alkalai da har lamarin ya kai teburin babban alkalin jihar Filato in za a tuna a baya har tsohon jami'in yan sanda da ya kula da batun wajen tura yan sanda don fidda angon layin SS Ibrahim ya ba mu tabbacin aukuwar hakan dan banga kimanin 50 kamar yadda malami ya bayyana cewa suka fatattaki yan sandan da hana aikin kungiyoyin musulunci musamman mata izala karkashin Sheikh Sani Yahya Jingir sun shiga batun amma ba a samu sulhu ba a yanzu dai Abdullahi Malami ya dawo wannan fili inda ya ci an yi umarnin a je a rusa ginin da ya tare lungun amma take aka sake gina shi Magana da yanzu tana gaban hukumar yaki da cin hanci EFCC da ta da'ar ma'aikata ICPC.
Akwai sabon lamari da ya biyo baya. Sabon lamarin kuwa shine dangane da shi wannan wanda ya yi watsi da shari'ar Jos Usman akan wannan watsi da shari'ar nan da yayi shine hukumar EFCC dan cikin maganar muka je tare da lawyer na muka kai kan maganar da oda an bayar court of appeal sun ba da oda uku sannan chief judge na plateau justice Waji da Kwang ya ba da oda an samu oda hudu an je an kawartar da cire wannan wuri amma daga baya an mayar
malami ba mu gane ba a me faru bayan an je an cire wannan waje da ya hada ka fitina tsawon shekara ina jin 25 ne ya kuma aka yake ji aka ya wai ne ba da umarni aka cire kuma aka saki dawo da abin
wanda ya ba da umarni aka ya cire shine chief na assistant Dr. YT Japan shine ya ba da order a je a cire sannan kuma tare da hadin tare da order ta court of appeal wanda alƙalai uku suka ba da order odoji guda hudu su muka hada kwamishinan yan sanda na Plateau ya ba jami'an tsaro guda 40 aka je aka cire bayan an cire daga ba kuma wayannan suka je suka mayar
su wayene suka saki mayarwa waɗanda ya nuna ba su bi doka ba kenan su wayene suka aikata wannan al'amari
wanda suka mayar su ne akwai yan uwan wanda muke tara su suka mayar da wannan al'amari suka ce sun samu umarni daga mataimakin chief judge na Plateau state justice man abinda suka gaya mana kenan shine suka mayar da wannan aiki da aka yi wannan wuri da aka rusa
abinda muke so mu gano zuwa yanzu bayan wannan abu ya sake faruwa me yanzu ne hali ake ciki wani mataki kuma ka sake dauka ko kuma ka yi shiru ne ka hakura da yake abin ya cika sinka watakila
a ba mun yi shiru bane ba mu hakura din haki ai da hari ne kowa ka ba mu hakura ba tunda ke koti ta riga ta ba da order ta tabbatar sun yi appeal sau uku appeal ya kare ko ba haka ba appeal din su ya riga ya kare a kotun daukaka kara da take jihar Plateau kuma sun ba da order sau uku saboda haka yanzu matakin da gaba da aka dauka shine matakin wannan mataimakin chief judge da ya ba su umarni su mayar shine muka kai abin gaban EFCC da ICTC mun kai san party sun yi sanin sun yi approving sun kuma bayar a je a duba wannan bayani
wato waɗannan a hukumomin yaƙi da zarmi yaƙi nan ko cin hanci da rashawa
su ne hukumomin yaƙi cin hanci da rashawa da kuma hukumomin da'a ta ma'aikata
yawwa
yanzu bayani yana gaban su suna jin ko a satin nan ma mun yi kwamfamin suka ce suna kan aiki bincike mu dai ƙara sauraron
Allah malami faɗa mana me yasa wannan al'amari ya fita daga kotu ya koma kuma hukumomin da'ar ma'aikata da yaƙi da cin hanci
abin da yasa wannan abu ya fita daga kotu ya koma ma'aikatar wannan yaƙi da cin hanci da rashawa kotu ta riga shi tutobi ya riga ya gama sun an kai appeal ta ba da order na farko sannan na biyu suka sake koma appeal ta ba da order na biyu suka sake koma appeal ta ba da order na uku to kaga appeal da ma ka'idar su sau uku ake kuma appeal ya riga ya kare ko ba haka ba kuma daga baya sun zo sun auyatar da saka doka kotu ta ba da izini a auyatar an auyatar su kuma sun zo sun nuna kamar kotu ba ta yi ba to kaga in wani ne ma ya daura gindin ya sa su yi wata hukumomi aikin su ne su bincika su duba su gani kuma su hakanta shi kowaye domin babu wani wanda ya fi karfin hukunci a ƙasa
Abdullahi malami faɗa mana tasirin wannan al'amari domin ita ai akwai hukumar raye birane ta Jos wacce ya dace ma duk wannan abubuwan ma a hannunta suke wajen tsara gine-gine da tabbatar da cewa an bar wannan angon layin da kuke ta takaddama a kai tsawon shekaru 25
wannan hukumar tsara gine-gine ta jihar Plateau wannan al'amari ta san da shi kuma shi waccan darakta wadda abin ya faru irin wannan ayyukan da irin wannan complete the petition da ake rubutawa ya ma sa shi kafin kai ga haka ma ina jin yanzu ba kujerarsa san an sallame shi a yi shi darakta na JMB wanda yake shi cin da nan ofisa yan jaridu yan uwanku sun je sun neme shi sun same shi akan yayi wani bayani akan abin da ya sani dangane da wannan abu ya fada kancewa ita yar dari ta gaba ta same shi ta fata mun dan ofisa da daraktan su iya ga mu komai ba to kaga babu gaskiya kenan lamarin
wannan takaddamar a ƙarshe ko kuma in ce yadda take tafiya a yanzu zan iya cewa kai kanka yadda muka yi wannan labari kamar kai ka kashe kudade da asarar da ta ninninka kudin wannan gidan mako wannan lungun da ake ta magana akai
wallahi Nasiru na kai kudi da kusan naira miliyan 3 daga farin shari'ar nan kayan saboda shari'ar ba kudi ba ta tafi ba daga Lagos nake tasowa da zo wurin shari'ar ban taba faji ba ko sau daya tsawon shekarun da muka yi sannan zo in biya lawyer sannan a sai buge-bugen takardu da sauransu na kotu sannan an sha sata test file sau uku ana bude temporary file a sace a kuma budewa a sace in biya kudi a sace buga wasu takardun a bude sau uku ana sace file a wannan kotu
Abdullahi malami me zaka ce wa wannan shiri ko kuma sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya na muryar Amurka
wannan shiri na ciki da gaskiya alhamdulillah ko ba haka ba Allah ubangiji ya saka muku da alheri wannan ita ne hanya daya tilo da ta rage talaka zai kawo kocen cutar da aka yi mar a share mar hawaye manyan kasa da ministoci da gwamnoni da ministan shari'a da shugaban kasa kansa ta wannan hanyar shiri ciki da gaskiya sukan ji wanda aka zalunta kuma sukan bi hanya a ji gado a gano gaskiyar abin a mayarwa mutum haƙƙinsa saboda haka babu abin da zan ce da filin ciki da gaskiya sai dan ce Allah ubangiji ya saka musu da alheri Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa akan al'amuran da kuke Nasiru Adamu ya lika
Masu sauraro ƙarshen shirin namu ne yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Nasiru Adamu Ali Kaya ni Sarfila Hashim Gumal ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin mu kasance lafiya
Madalla a gaida Sarfilo Hashim Gumel yanzu kuma sai sharhin jaridin Kamaru
Zan fara sharhin jaridin namu na wannan makon ne da jaridar Cambodia Tribune anda farkon labarin ta ke nuni da cewar ministar da taban kasar jamhuriyar Kamaru hadi da ministan dokokin kasar suna ci gaba da tattaunawa kan dokar zaben kananan hukumomi wanda zai bawa kananan hukumomin kwadakwadan yanci a fadin kasar sai jaridar Repress anda ita kuma sarauto mu da cewar mazauna a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru suna bukatar gudanar da harkokin diplomasiya da kasar Brazil amma gwamnatin kasar ta Brazil da ta ce bata san akwai wata kasa mai suna Amazonia ba a nahiyar Afirka jaridar Le Zenith kuma ta gulmata mana cewar waɗansu director general na kamfanonin mallakar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru suna kan hanyar tafiya gidan yari domin irin rubutun cikin da suke yi da makudan kudaden gwamnatin kasar jaridar The Sun ta kasar Kamaru ta ce muddin dai idan gwamnatin Kamaru bata yi la'akari da matsalolin bangaren ɗan awarin kasar ba domin kafa gwamnatin tarayya ba za su kada ƙuri'un su da za a gudanar ba na zaben kananan hukumomi da kuma yan majalisar dokokin kasar a ranar 9 ga watan Fabrairu shekarar 2020 jaridar The Post kuma ta kasar Kamaru ita kuma ta bayyana mana cewar jagoran yan adawan kasar ni John Kurundi ya ce ya kamata gwamnatin kasar da ta yi la'akari da ƙorafe-ƙorafen al'umman domin kar ayi kitson da gurbata jaridar Eden ta kasar Kamaru ita kuma tace yawancin yan jam'iyyan da take mulkin kasar RDPC ko CPDM yanzu dai suna canje sheka suna komawa jam'iyyun adawa na kasar domin suna ganin cewar ba a yi musu adalci jaridar The Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta gurbata mana cewar ƴaƴan jam'iyyar RDPC a garin Waza suna fada a tsakanin su domin neman mukamai a zaben da za a gudanar a shekarar bara zamu kammala shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Reality anda ta fada mana cewar ministan tsaron kasar Kamaru Mr. Joseph Beti Asomo ya jagoranci bukin kaddamar da sabon janar din sojojin mayakan kasa a jihar Arewa mai nisa General Salim Muhammadu ministan ya ce yana bukatan janar din da yi kokari na kawo karshen hare-haren Boko Haram a wannan jihar domin tana da iyaka da kasar tarayyar Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Chadi Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
kai da Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki headquarters karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi ra'ayina na yau alhamdulillah mai girman gwamnatin jihar Bauchi ya kaddamar da kasafi na shekara ta 2020 to lalle mu al'umar garin Kafin Madaki muna so mai girman gwamna ya taimaka ya mana wasu hanya da ta tashi daga kofar mai martaba madakin Bauchi ta shiga gari ta je vocational idan ya mana wannan titi lalle ya taimake mu assalamu alaikum sashi a Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa Allah ya karfi ya kirin Najeriya na zan ore a kiga ta family ni dai sakura na aka banga ubani sanatocin mu ba musamman mu sanatan mu na jihar Kebbi sanatan mu su'ara mu aleri suna cikin mu suna cikin amanan mu saboda ni ko da mun san duk lokacin da ya shiga harkar sanata banga abin da ya kirkira mana mazakin mu ta mun ne kula ba mai malamin gwamnati banga abin da ya muna ba ba ya muna komai amma sun zo duk lokacin da ɗaya zai so su ɗauki koran mu a yi musu komai da komai zai ya isa tsakanin Allah amma mun ga ganin wannan zaben da muka rusa su a cikin mu za ci amana mu ba za ka gumin kuri ba abin da suka mata gumin ma wani bawan Allah wani dan mai tsawakin nai bawan Allah ne ya yi ayyuka ko ma zai kawo bai ba amma ya muna ayyuka ɗari mutum
assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Usman Dogo madakara filafa zaman jihar Najeriya ina kira ga gwamnan jihar Kano da masarautar Kano bai kamata a ce sun mai da masarautar Kano na siyasa ba a halin gaskiya wanda aka yi wata sarauta fiye da shekara 50 a zo yau a ce an cire su karfi da yaji daga dun rayu wani rayu wata matsinan kwadaban bai zace ba
kafin mi sallama da ku ga Baba Yakubu Maƙiri ya dawo da takaitattun labaran duniya
da yammacin yau Laraba ne ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta kada kuri'a tsige shugaba Donald Trump lamarin da ka iya kai shi ga zama shugaba Amurka na uku a tarihi da aka tsige shi da kuma yiwuwar fuskantar raba shi daga shugabancin kasar kafin zabe a majalisar wakilan Trump ya fitar da wasu jerin sakonnin Twitter yana cecekar binciken tsige shin kan ya kuma kara jaddada kare kansa cewa bai aikata wani laifi ba ya kuma aiki da wata wasiƙa mai shafi 6 zuwa ga kakakin majalisa Nancy Pelosi yana mai cewa ƴan Democrat su ne suka aikata laifukan da ke kunshe cikin dokar tsigewa amma ba shi Trump ba ya ce ku ne kuka yi katsalanda a zabukan Amurka ku ne kuke cin mutuncin demokradiyyar Amurka ku ne kuke karan tsaye a harkokin shari'a ya ƙara da cewa ku ne kuke jefa ƙasarmu cikin bakin ciki da damuwa
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Maƙiri da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyanmu na yau Daryl Smith ne Zahra Aminu Fage ke cewa kone lafiya mu kuma mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.